أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر رمو تكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da kasancewar tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na ga aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 36 0415 55 ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma @yahoo.com da kuma shafin Fatiha Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Asabar ne 12 ga watan Dhulqa'dah na shekara ta 1446 Majira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina da ya zo daidai da 10 ga watan Mayu na shekara 2025 kuma kamar kowane lokaci muna tare da Sheikh Malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijali OON babban malami a tsangar nagarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Ana Sajjara Sasan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan makalla.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba da dadewa ba ba da jumawa ba insha Allah alhazammu za su fara sauka gari mai tsarki garin Makka da Madina ba dan komai ba sai dan gudanar da aikin haji na wannan shekara ta 1446 wato 2025 aikin haji ibada ce wacce take mai girma a addinin musulunci domin tana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi ibn Umar da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa buni al-islam ala 50 shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام أنجينا مسلينتي أكارو كوني قدا بير شيدا وابابا من بوتالك اسكي أسي الله دا قبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل سنية دا سيدة صلى الله عليه وسلم دا أزب موت رمضان سنة دا حجي حكا نيزو أتكين حديث عمر ابن الخطاب والإمام الإمام مسلم يرويته lokacin da Jibril alaihi salam ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayoyi akan musulunci da kuma imani sanan da ihsani sanan da sharadan tashin alkiyama to cikin tambayar da ya masa game da musulunci ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam meye musulunci Annabi ya ce da shi musulunci shine shaida babu abota da gaskiya sai Allah da sai da sallah da bada zakka da azumi sanan da haji zuwa ɗakin Allah ga wanda ya samu iko. Saboda haka haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ga wanda Allah ya ba shi ikon zuwa yi wannan ibada. Sannan Allah subhanahu wataala ya farlanta ta sau ɗaya ne a shekara. Yana daga cikin sauki da Ubangiji subhanahu wataala ya yi bayan sa saboda wahalar da take cikin aikin haji. Ya tabbata daga Abu Huraira hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane Allah ya farlanta muku haji ku tafi ku yi haji ya ayyuhan nas faradallahu alaikum alhajj fa hujju inna Allah kataba alaikum alhajj fa hujju ya ku mutane Allah ya rubuta muku aikin haji ku je ku yi haji a lokacin wani mutum ya tashi yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara za mu je hajji ya ma'aikin Allah ɗin bai ce da shi komai ba ya sake tambaya karo na biyu karo na uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu na'am la wajabat wa la mastata da na ce eh da ta zama wajibi ko ba za ku iya ba saboda ka hajji a rayuwa sau ɗaya ce take zama farilla wanda kuma yayi abin da ya karo akan wannan to ta dawo'i ne wani abu ne na neman karin lada wanda shi ma alkhairi ne hajji tana wajaba ne wato Allah subhanahu wataala ya wajabta hajji ne a shekara ta 8 bayan hijira a shekara ta 9 bayan hijira wanda sayyidina Abubakar ya je yayi wannan hajji sannan kuma daga baya a shekara ta 10 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je hajjinsa ta taban kwana wanda ita ce hajjinsa tilo bayan farlar tahajji kafin farlar tahajji Annabi ya taba yin hajji yana Makka kamar da zuwa hadisin Jubair ibn Mut'im a cikin Sahih Bukhari to amma bayan farlar tahajji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji ne kwaya daya a shekara ta 9 sayyidina Abubakar ya je domin a share Kaaba daga dukkan wasu abubuwa da ake bautawa a kuma hana waɗanda suke ba musulmi ba zuwa hajji zuwa shiga ɗakin Allah mai tsarki saboda Ubangiji subhanahu wataala ya haramta ba wanda ba musulmi ba ya shiga wannan wurin Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal haram ba'da hadhihim hadha mushrikai najasa ne kada su kusanci ɗaki mai alfarma ana nufin garin Makka gaba daya ba'da hadhihim hadha ba wannan shekara wato shekarar da sayyidina Abubakar ya jagoranci aikin hajji Annabi ya hajjinsa guda daya wanda a cikin wannan hajjin nashi ya nuna wa musulmi yadda ake aikin hajji tun daga farko har zuwa ƙarshe tun daga fita daga gidansa zuwa miƙati ya dauki ihrami ya yi niyyar aikin hajjin da zai yi har zuwa lokacin da ya dawo Madina wanda Jabir ibn Abdullah a cikin hadisin sa dogo wanda Imam Muslim ya ruwaito ya yi bayanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aikin hajji tun daga farkon fitarsa Madina har zuwa lokacin dawowarsa gida to a cikin wannan ayyuka da ya rika yi a aikin hajji je ya dau ihrami je ya yi umara ya yi tawafi ya yi sa'i ya fita Mina ya tafi Arfa ya dawo Muzdalifa ya dawo Mina ya yi jifa ya yi tawaful ifada ya yi yanka ya yi sauran ayyuka duka daga san ma hajji yana aikatawa Annabi yana ta yi kuma yana cewa litakhudhu anni manasikakum ku kwaikwayi ayyukan hajjin ku daga wajena saboda shi hajji Allah ya farlanta shi a bada dunkule ba yi bayanin sa filla duka ba an bar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin yayi wa al'umma bayani kuma yayi Allah subhanahu wataala cewa atimul hajji wal umrata lillah ku cika aikin hajjin ku cika umrar ku domin Allah Allah ya umarni da a cika hajji wato a yi ta cikakkiya kuma umara a yi ta cikakkiya gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka koyi ya za a yi hajji cikakkiya ya za a umara cikakkiya wanda duk zai saki tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko yi watsi da karantarwarsa to zai taban kaura ne zai yi ta shirbansa ne domin ba zai iya samu inda zai aikin hajji dalla daga cikin alkur'ani ba Allah ya dora wa Annabi alhakin yin wannan bayanin kamar ya dora masa alhakin yin bayanin yadda ake sallah da lokacinta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta da kuma Annabi ya wannan bayani wannan kuma shine fassarar fara Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da alqur'ani domin kai wa mutane bayanin abin da muka saukar musu domin bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallama bayanin Allah ne da abin da Annabi yake bayyanawa na addini to daga Allah yake samu wahayi ne Allah yake masa ba wai shi yake kirkira da kansa ya faɗa ba yace ayi abu kaza addini ne haka kawai da radin kansa Allah yana gaya mana cewa ya bawa Annabi doka kul la tabi'u illa ma uhiya ilayya in attabi'u illa ma yuha ilay ba abinda zan yi bi na addini sai abinda aka yi min wahayi haka duk abinda Annabi ya zo da shi na addini to wahayi ne daga Allah ko ka ganshi alqur'ani ko baka ganshi alqur'ani ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka dora wa lakin ya bayani kamar da aya ta ce kuma Allah ya nuna bayanin nashi ne in Annabi ya bayani to bayanin nasa ne Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajra bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ce gode Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka kada ka riga motsa harshenka da karatun alqur'ani yayin da Jibril yake karanta maka ka ce zaka bi shi a baya yana yi karayi dan kai gaggawa wajen ka rike abin da yake faɗa maka kakkamanta inna alaina jama'ahu mu ne za mu dauki alhakin tattara maka shi a zuciyarka yadda ba za ka manta ba wa qur'ana husana mukarranta da kai shi sannan Allah ce summa inna alaina bayana sannan bayanan sa kuma abinda ya kunsa bayanan sa shi ma yana kan haka Allah ya dora wa kansa alhakin yi wa annabi bayanin alqur'ani shine abinda muke cewa sunna shine abinda ake ruwaito mana hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai raba ka da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam to ya raba ka da musulunci ne gaba daya ya raba ka da annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin ka bai da wani amfani tun daga alqur'ani kai ya ishe ka saboda ka baka bukatar dan sako ka karbi sakon ya tafiyar sa kai ka riga ka wadatu da sako wannan ba karamin hadari bane kuma ba karamin kafirci bane domin rabewa ne tsakanin Allah da manzansa wanda kuma an san cewa rabewa tsakanin Allah da manzanninsa kafirci ne da nufariku baina ahadin min rusuli yana daga cikin sharuddan imani sharadin imani kada ka rarrabe tsakanin manzannin Allah wai riduna an yufariku baina Allahi wa rusuli suna son su kawo bambanci tsakanin Allah da manzanninsa haka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ce ga Allah man yuti ar-rasul faqad ata'a Allah shi duk wanda ya bi manzon Allah to ya bi Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta yi bayanin aikin haji tun daga farko har ƙarshe aka sami cikakken wato rubutaccen aikin haji ma tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullahi ya rubuce shi wanda malamai suke cewa mansa ku Jabir wato littafin aikin hajji na Jabir dan Abdullah Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari mutumin Madina ne wanda dai duk makaranta sun san wane ne Jabir dan Abdullah to shi Jabir ya rubuta wannan tafiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya tana nan cikin sahih Muslim da tsawanta tun daga farko har ƙarshe to wannan ita ce hajji guda ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa wanda daga ita bayan dawowarsa a cikin watan Rabiul Awwal Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa bayan ya cika duk sakon da Allah ya dora masa ya yi wa mutane bayani ya isa da ya sauke nauyin da yake kansa ya sauke amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa saboda haka hajji wajibi ne akan dukkan wani musulmi amma ba ta wajaba sai akan mutum sai ya cika sharuɗa guda biyar sai ya zama ya hada sharadi guda biyar sharadi na farko musulunci wanda ba musulmi ba ba a cewa da shi je aikin hajji amma yayi a banza ba ma za ta yi ya je hajji ba tunda ba za a bashi ma ya shiga gari mai tsarki ba to sai dole mutum ya zama musulmi ne sharadi sharadin farko saboda babu wata ibada da Allah yake karba ba tare da imani ba tare da gurbawa ba sharadi na biyu kuma balaga ya zama ya balaga yaro karami in aka je da shi hajji yayi hajji to wannan hajji ce ta ba hajji ce wacce za ta soke masa faralin da yake kansa ba ko da ya yi hajjin yana karami to iyayensa da suka kai shi hajjin su za su samu ladan kamar yadda wata mata na cikin sahih Bukhari wata mata take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fita hajji ya tsaya ta dago wani yaro take cewa ya rasulullahi wannan hajjinsa ta yi annabi ya ce eh ta yi kuma ke kike da ladan ta yi hajjinsa ke amma ke ce mai ladan saboda ka koda ya girma to waccan hajjin ba za ta ishe shi ba sai ya yi hajji ta musulunci ta farilla haka balaga sharadi ne daga cikin ayyukan abin nan sharadin wajibcin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Ali da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha maiki sallallahu alaihi wasallam ke cewa rufi alqalam an thalathin daga cike ce a sabi hatta ya bloko wata ya ihtalif an dauki alkalami na rubuta lada ko alhaki akan mutane uku daga ciki ya ce da yaro har sai ya balaga saboda ka yaro karami in bai balaga ba to babu maganar rubuta masa lada ko alhaki yadda ba za a rubuta masa alhaki ba in yayi laifi tsakaninsa da Allah haka ba za a rubuta masa ladan wani aiki da zai yi ba to amma iyayensa da za su sa shi yayi su suna da wannan ladan sharadi na uku shine al'aqli ya zama yana da hankali duk wanda yake da tabin hankali ko an kai shi yayi haji hajjin sa ba ta yi ba sharadin ayyuka na musulunci duka ana buƙatar ka san abin da kake yi Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san me kuke fara. Saboda lokacin da mutum ya sha abin maye ya bugu hankalinsa ya tafi to ba zai san ba me yake fada ba. To a irin wannan lokaci ko yayi sallah ko yayi wata ibada ko wacce ce ba za ta faru ba. Daga cikin abubuwa uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da muka ambata daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-majnun hatta yafiq. Allah baya karbar baya rubutawa wato mahaukaci lada a dauke masa alƙalamin rubuta lada ko alhaki har sai ya farfado to har sai hankalinsa ya dawo jikinsa. Saboda sharadin wajibcin aikin haji ya zama mutum yana da hankali. Sharadi na hudu ya zama dare ba bawa ba. A lokacin da ake da bayi inda bawa zai je aikin haji to aikin hajjinsa ba zai dauke masa farari na musulunci ba in an yanta shi. Bayan an yanta shi dole zai je haji ta abin nan saboda shi bawa dukkan wani abu nashi na amfani na mai gidansa ne ba nashi ba ne. Saboda haka baya da iya mallakar wani abu nashi da har zai zama yana da iko da shi. Shi kuma haji sai wanda yake da iko liman istata ilayhi sabila to shi bai rabu da yake da shi. Saboda haka wanda ya haji wanda ijma'i ne na malami duka wanda ya haji yana bawa bayan ya samu yanci zai sake hajjinsa. Yawanci dai wannan sharadi ana faɗa su dole da rubuce amma yanzu maganar bawa wani bawa ne wani ba bawa ba duk ta wuce yanzu. Musulunci daman ya ɗauki matakai saurara wajen ya ga an kawo ƙarshen bauta. To musulunci bai zo don ya sa bauta ta ci gaba ba a ci gaba da cewa waɗannan bayan waɗannan ne. Amma dai ya zo ya samu wani yanayi a duk duniya da bayi. Saboda haka ba abu ne da ƙanƙanin lokaci ba za a ce a ce an soke bauta in ku musulmi ko soke bauta a cikin ku to ku kuma za a riƙa bautar da ku a wurin maƙiyanku. Saboda duk sanda aka yi yaƙi aka kama musulmi suka shiga kafirai bautar za su zama bayi za su zama. Ko kuma kun kama nasu to ko dai ku sake su ko ku je ku tarfe su ba ku amfana da su ba. To gudun kai ya zamana akwai zalunci ko wanda ya hana ma musulmi wasu shiga musuluncin su dai. Mun shiga duk da aka kama mu ba ruwansu da mu. Mu za a bautar da mu amma su ba za su bautar da na maƙiyar mu ba. To ya zamana bautar tsarin bautar ya ci gaba da tafiya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a ta musulunci alƙur'ani suka yi ta kawo abubuwa da za a yi ta cewa ƴan tabawa. Komai ya faru sai a ce cikin kafara da mutum zai sace da ƴan tabawa. Annabi kuma ya tafaɗi ladan mutumin da zai ƴan tabawa. Nabi ce duk mutumin da ya yanta bawa to duk wata gaba ta cikin bawa da ya yanta shi Allah zai yanta gabarsa a madadin wannan gabar daga wuta. Kaga falala ce ba ƙanƙanuwa ba. Wannan ta sa ya zama da cikin aikin da musulmi suka rika yi shine sai bayi suna yantawa. Sai na Abubakar lokaci farko musulunci bayi nawa ya yanta idan su Bilal duk shi ya yanta su zannira da wani cece duk shi daga sayan su yana yanta su amma rubu ya su ya sayan su ya yanta su fi sabilillahi. To yanta bawa ya zama na daga cikin ayyuka da musulunci yake so kuma yake kwadaitar da yayansa a kansa wanda wannan ya taimaka wajen bayi suka riga raguwa har ma kawai gari yanzu ba a maganar cewa wani bawan wani ne sai dai bisa wani kauli dhaifi mai raunin gaske. To saboda haka ana faɗarsa domin yana daga cikin abin da yake rubuce a lokacin da bayan suke. To sharadi na biyar na ƙarshe shi ne al-istita'a. Mutum ya zama yana da iko wanda duk ba shi da ikon zuwa ya yi hajji to hajji bai zama wajibi a kansa ba. Allah ya ce walillahi ala nasu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakinsa ga wanda yake da iko zuwa gare shi. Saboda haka wanda yake da iko shi aka wajabtawa. Haka na hadisin Jibril da muka karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anta hujja baita lin istata'ta ilayhi sabila. Kuma ka je ka yi hajji idan ka samu iko. Kowane aiki a addini kowace aiki na ibada a addini sharadin sai kana da istita'a. duk wani abu da yafi karfinka ba za ka iya yin shi ba shari'a ta soke maka shi duk wani abu da ba za ka iya yin shi ba shari'a ta soke maka shi ta dauke maka wannan abu Allah ya ce fattaqullaha mastabatu ku kiyaye dokokin Allah gurgurdan iko to saboda ka sharadi ne a duka wata ibada sallah ne azumi ne zakka ne ko me zaka yi zaka ga an danganta shi da wannan istiqa da abin da yafi karfin ka to shari'a ba ta kallafa maka shi Allah cikin addu'ar mu'minai su roki Allah subhanahu wata'ala kai ya kallafa musu abin da ba za su iya ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya ansa wannan addu'a ta su yace kad fa'altu nayi لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله ككرورا من أبنى وظام إيابا الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله وزيد أورا ولي أبنى وذات إيابا توشي أيكين هج ما ذاك كشيني كرنا الله سبحانه وتعالى يجنغن تإستدارا شكزا دبت شوى قوة إبادة سيدة إيكوان amma babu idan ka ce ku yi sallah idan za ku iya ko ku yi zakka idan za ku iya manisa ba ilahi sabila ce fasallu lillahi manisa ba ilahi sabila babu da idan za ka ga irin wannan amma sai ake haji duk da cewa sharadin ne wanda ba zai yi sallah a tsaye ba an yadda ya zo ne wanda ba zai zo da wai kishin gida wanda ba zai iya karatun fatiha ba saboda sabon musulmi ce da ka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ya rika yin tasbihi da tahmidi da takbiri a madadin karatu duk dai wani abu da zaka ce ba zaka iya ba sai musulunci ce to a nuna maka abin da zai yi to amma shi aikin haji karara sai da aka ce liman safa ilahi sabila aka fito karara aka ambata saboda wahalar da take cikin sa ba ta cikin sauran wahalar wasu ayyuka da irin sallah da azumi da zakka aikin haji yana dauke da wahalhalu tun lokacin da za a fita har lokacin da za a je a yi waɗannan ayyuka a dawo kila wannan shi ne hikimar da ta sa bahaushe ba ya cewa haji kawai sai ya ce aikin haji sai a faɗa aiki amma ba a cewa aikin sallah ko aikin azumi amma haji sai ya danganta shi da kalmar aiki wadda take nuna maka cewa wani abu ne da yake buƙatar lafiya da yake buƙatar kazar-kazar da nishadi tare da kai kafin kai shi to shi yasa malamai suka ce shine hikimar fitowa a bace liman safa ilahi sabila ga wanda yake da ikon yi haka wanda ba shi da iko a dora masa aikin haji ba to ikon nan wasu malamai suka ce ana fi azzadu war rahila tun ya zama yana da guziri kuma yana da abin hawa wancan lokaci tun ya kan mallaki abin hawan da zai tafiya da shi kamar ragumi da shi ne yawancin abin da mutane ana can suke hawa su yi tafiya mai nisa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiddati al-anfus ce suna daukar muku kaya zuwa garin da ba za ku iya isa shi sai da kyar amma za ku hau ku dora kayan ku to shi raku ba a wancan lokacin suke da wannan khasiya din ake da sa ake da wannan dama tare da su to aka ce rahila ana da abin hawa shi ne raƙumin da mutum zai hau daga ko ina yake ya biyo hanya ya yi kwana da kwanaki har ya zo ya samu halartar aikin haji sannan zaci shi ne guziri domin matafi dole ya buƙaci guziri ya buƙaci abin da zai ci ya sha a hanya har ya ce ya dawo ba a san mutum ya zo ya kama hanya ya tafi aikin haji ba shi da guzirin da zai rike shi kafin zuwa dawowa Allah ce wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guziri amma dai mafi alkhairin guziri shi ne taqwa saka Allah ya umarni da a yi guziri saka wasu daga cikin malamai suka ce in aka ce manistata ilahi sabila ana nufin wanda yake da abin hawa yake da guziri to wasu daga cikin malamai suka ce a duk abinda zai taimaka maka wajen isa wannan guri indai har ka isa wannan guri ka samu hanya za ta kai ka wannan guri shikenan ko da baka mallaki guzurin ba ko da baka mallaki amma dai zaka iya zuwa can kai aikin haji to shine istifa da ake nufi saboda akwai wanda zai je aikin haji amma ba sai ya mallaki abu kawa ba kamar wanda suke cikin garin Makka za su iya fita haji ba tare da su mallaki raƙuma ba ko a wancan lokacin za su yi tafiyar kafa suje mina suje arfa suje muzdalifa duk tafi tafi na za su yi sakafa ba tare da su bukaci abin nan ba saboda haka wasu suka ce ba sai wannan ba kamar Imam Malik ya ce dukkan hanyar da ta kai ka zuwa ga Makka kai iya aikin haji to shi ita ce istidlal da ake nufi amma dai babu shakka in muka ce istidlal ana nufin wato malamai suka ce abin da yasa shi wadancan ake ambatar guziri da ake ambatar guziri da abin hawa saboda yawancin masu zuwa ajin haji ai daga nesa suke zuwa ba yan gari bane ko da akwai yan garin kadan ne ka kwatanta su da wanda suke shigowa daga kasashe na duniya ko ina wa anzin fi nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amiq saboda kaga kowane sako mai nisa mutane suna kwararowa domin su sai aikin haji shi yasa aka ambaci abin hawa aka ambaci wato guzuri amma ba haka ba wanda suke cikin garin Makka za su iya yin aikin hajjin su ba tare da sun mallaki wani abin hawa ba to saboda haka dai abin da ake bukata ga mahajjaci ya zamana yana da guzuri yana da hanyar da za ta kai shi zuwa aikin haji ko dai ya mallaki abin hawa da zai kai shi ko kuma a'a yana da hanyar da za a ɗauke shi abin hawa kamar yawanci waɗanda suke zuwa haji a ƙasashe na duniya za a yi ba kamar da ba ne da ne za ka mallaki rahunanka ko ka samu ne ya ba ka aro ko ka dauna haya amma yanzu kuɗin tikiti za ka biya kawai ka biya kuɗin tikiti a maka biza to shi kenan sai ka tafi haji so kaga in aka duba za a ga yanzu istidlal ta ƙara ƙaruwa fiye da da a da can ba ka buƙatar sai a maka biza dan abin da kake da shi kawai ka rike ka samu raƙumi ko naka da ka mallaka ko kuma ne baka aro ko ka dau haya za ka kama hanya ne tinkis tinkis kana keta garuruwa har ka zo kai aikin hajji ka koma amma yanzu dole sai ka bi hanyoyi da aka tsara na diplomasiya na shi na hulɗa ƙasa da ƙasa na farko sai an baku iyaka san waɗanda aka yi da su hajji a kowace ƙasa don haka in adadin nan ya cika ko mai ka mallaka ba za a baka ba za ka samu tafiya ba adadin ku ya cika sai ya zanto kuma ka samu visa ta alhazai sai kuma ka nemi jirgin da zai ɗauke ka to waɗannan abubuwa duka sai sun samu yanzu wanda suke cikin garin saudiya su kuma duk da suna cikin gari ko a da maka suke zaune sai sun samu tasirihin hajji wato sai an ba su izinin hajji wanda hukumar saudiya suka fito da shi domin sassauta yawan cunkoso da ake da shi wanda a da ba a samu irin wannan bayan saboda duniyar musulunci ta faɗaɗa sannan hanyoyin zuwa garin Makka ɗin ya sauƙaƙa ba kamar da ba da za a taso a yi watanni so akwai wasu yan sufin da kwanan da naga suke sama wata su shida a dawa kai suke tafiya har sai da suka yi wata shida suka iso saboda ka ga hanyar isa ɗin irin ta da mai wahala ce sai an yi watanni a hanya wasu ma ba sa iya ƙarasawa muna da tarihin iyayenmu da dama da suka tashi suka je hajji ta ƙafa wasu za su ƙare a Maiduguri ba su wuce Barna ba kira lokacin abin nan nasu duk gwiwa su ta yi sanyi tun daga nan ma sai kaga sun rige a nan wasu ƙarasa Chadi daga nan sun zama Hausawan Chadi wasu ƙarasa Sudan daga nan sun zama Hausawan Sudan so suna nan da dazo za ka samu unguwanni kamar Hayyul Inkaz a cikin Sudan duka Hausawa ne bayawanci za ka samu iyayensu sun taho ne wanda za a tafi aikin hajji shi aka yada zango shi kenan sai aka bige da zama har aka hayayyafa aka yi jikoki suka zama 'yan gari to da can abin yana dan wahala amma yanzu abubuwa sun sauƙaƙa ce ƙasa kaza tun 60,000 70,000 80,000 100,000 sun je aikin hajji a shekara guda to wanda ta sa dole ita hukumar Saudiyyar waɗanda suke 'yan gari ta yi wasu tsarin cewa to duk wanda zai yi hajji sai ya je ya karɓo izini na ya zama da su ba suna da wani adadin da ake ba su yan cikin ƙasar maimakon ya zanto na waje an ba shi waɗannan ƙasar an bar shi kawai ya yi sai yadda yake so su ma sai aka tsara wannan tasiri a layi halin duk waɗannan za su shiga cikin istidlal yanzu duk kudinka in baka da wannan izinin to sai dai ka hakura kuma baka yi wa Allah laifi wanda baka yi hajji ba tunda baka samu dalilin yin hajji ba. Waɗannan su ne sharaɗai guda biyar wanda sai sun kammala ne to hajji yake zama wajibi a kan musulmi. Insha Allah a kira darasi na gaba za mu ci gaba da wannan matashiya. Allah ya sa mu dace.
Kuma Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mai tabbatarwa yau ta zo daga wanda yake cewa malam ko kuma take cewa malam su bi ne a wajen mai gidansu, ita ce karama a gidan nasu kuma daban-daban ne. Uwar gida ta ce karya kai ƴaƴanta gidanta, kuma ta ce ƴaƴanta ma kan su zo ita nan gidan nata. Shi ne take cewa yau kusan shekara uku kenan ba su taɓa haɗuwa da ita ba. Shi ne ko su koda su gaisa ne, shi take tambayar malam ya yi ne wannan zaman nasu yake.
To wanda ba zama ne na musulunci ba kuma ba haka ya dace ba, kuma shi mijin shi ne mai laifi, shi ya kamata ya haɗa kan iyalansa ya kusantar da iyalansa da junansu musamman ‘ya’yansa da su hayyafa. Idan ita matar uwar gidan da ita amaryar kowa yana cin gashin kansa ko yana ganin haɗa su ɗin zai kawo matsala, to ‘ya’yansa fa ya zama da ‘ya’yansa na wajen uwar gida da na wajen amarya ba su san juna ba, sun taso suna yi wa juna kallon hadarin kaji ko ana zaman abinan ana zaman ‘yan marina, to abu shakka wannan ba daidai ba ne. Kuma shi bai ɗauki alhakin da Allah ya ɗora masa ba na zamansa uba mai ba da tarbiya. Ya yi wa lalzina amanu ko an fusa kuma a riku na yana daga cikin hanyar tarbiya shi ne zan toka kusantar da iyalanka musamman ‘ya’yanka su babu bambanci ko da ɗaki daban-daban suke amma su riƙa jin cewa asalinsu guda ne, ubansu ɗaya ne, kuma su so junansu su ƙaunaci junansu a samu wannan ‘yantaka ta jini ta tabbata kada ya zama na ya gadarwa da ‘ya’yansa wanda ta farraka. Saboda haka babban laifin na shi ne shi mai gidan ne. Ke a matsayinki na mata ba za ki iya wato juya shi ba ko ki ce za ki juya matarsa, idan ita wancan matar ba ta da tsoron Allah da zai sa har ta abin da shi mijin ya kamata ya yi. Saboda haka ke ki ci gaba da nuna wa ‘ya’yanki matsayin ‘yan uwansu ko da kuwa ba sa tare, kana kula da ‘yan uwa kuma ku ji cewa ‘yan uwanku ne, ku ɗauke su ‘yan uwanku ku nuna musu ƙauna. Ki ci gaba da yi wa ‘ya’yanki wannan hudubar ta yadda sun girma za su riƙa tuna waɗannan hudubobi da kika yi musu suna ƙanana, kuma za ta amfani su wajen zamantakewa da ‘yan uwansu insha Allah.
To sai ki ce assalamu alaikum malam. Idan mutum ya ce wa matarsa ta haramta a gare shi, shin wannan yana nufin saki ne?
Idan mutum ya haramta wa kansa matarsa shi ne ila'i, mutum ya ce ba zai ƙara kusantar matarsa ba ko ya haramta ta kansa, wannan rantsuwa ce. Idan mutum ya yi ta kafara zai iya koma ga matarsa, ana ba shi dama na wata hudu in ba fushi ya yi, to an ba shi wata hudu ya huce a cikin wannan wata hudun ya dawo ya ci gaba da mu'amala da matarsa. In kuma har ba zai huce ba a cikin wata hudu to baya halatta ya ci gaba da riƙe ta matsayin mace. Ita ba matar aure ba, ita kuma ba ita ba mai aure ba, ita ba ma wata aure ba. Allah subhanahu wataala yana cewa lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا سكي لن صور ما ذا سكسن شما تنصبه ما ذا سكاره الأن ما تنصبه سنة دقواني سنة دوتن يهدو أربعة وشور الله شيتو إن سكا داو أجكم ونن وتن يهدو دن سكا شكا بنا مؤاملة ما تنصب فألا ميغافر عني ميجن إذي غافر تابس أبين دسكا يجن أنصب. وإن عزموا الطلاق أمكو سنشي wato niyyar sun gudun niyyar saki, to shikenan gara su sake su. Wa inna Allaha sami'un, Allah masani ne, yana jin duk abin da suke faɗa kuma yana sanar da duk abin da suke faɗa. Saboda haka abin da yake hukunci a musulunci shine an ba su wannan tazara ta wata hudu, duk fushin da za su yi su yi shi su ƙare a cikin wata hudu, su za su ci gaba da mu'amala da matansu. Idan kuma har wata hudu ya cika to anan dole ne a tilasta wa miji ya saki matarsa, ba zai ci gaba da riƙe ta ba. Ita ba matar aure ba, ita ba mazaura ba. Ana cewa la tazaru haƙal mu'allaka, kada ku bar matar ku kamar wata ragaya ita ba a sama ba ita ba a kasa ba ba matu ba matar aure ba ba saura ba saura ka alkali zai tilasta ba sosai ma halaman suna cewa idan wata hudin ya cika bai kwadawo mata ba ta saku amma dai magana ingantacciya shine sai yayi sakin dole sai yayi sakin ko dai yayi sakin da radin kansa ko kuma alkali ya tilasta masa ya sake ta ko ya dade ta wannan shine hukunci amma ba wai daga yayi watsi da ita ba to shikenan ta zama ba matarsa ba tana da matarsa har sai wannan watanni hudu sun cika sannan kuma bashi zabi ko dai ya dawo da ita ya ci gaba zama da ita ko kuma ya bata takardar saki
to wannan shi kuma yake cewa malam matsala ce aka samu tsakanin iyayen miji da kuma iyayen matar to sai matan iyayen matar suka tafi kotu da niyyar alkali ya kashe wannan aure ba tare da an ci daga bakin mijin ba shi kuma alkalin ya kashe wannan auren har ma matar ta saki wannan auren shine suke tambaya malam ina hukuncin wannan auren da ita matar ta saki
to duk abin da aka ce a je kotu alkali yayi to alkali ne yake iya warware hukuncin alkali dan baka san ya aka yi abin ya faru ba tana yi wa alkalin bayani ne shi mijin ya zo ya ki zuwa saboda kasancewa ba ji baki ta mijin ba ba shi zai hana alkali ya hukunci ba idan har ya gamsu da hujjojin da aka ba shi kuma shi mijin ya ki yarda ya zo ba da basi idan alkali ya nema saboda alkali ba zai fasa hukunci ba dan miji bai zo ya ba da basi ba tana yi wa haka ya faru kaga ba za a ce hukuncin alkali bai yi ba amma shi in mijin yana ganin an yi masa ba daidai ba to sai ya daga yadda suka je kotu sai ya je kotu shi ma in ya gabatar da bayaninsa a gaban alkali to tabbas in alkalin wancan ya yi ba daidai ba to shi alkali daga ba shi ke zama ya warware babatawa ba ta warware abinda aka yi shi a kotu don baka san da mai alkalin ya dogara ba kafin ya hukunci abinda ake sa rai shi ne alkali ba zai hukunci haka kawai ba tare da wasu dalilai da shari'a suka ba shi damar yi wannan hukunci ba to haka ne kaga ba za a yi saurin warware maganarsa da fatawa ba shi yasa yake cewa hukuncin alkali fatawa ba ta warware shi dan shi hukuncin sa mulzim ne dan shi kuma fatawa abin da aka gaya masa lokacin da yake fatawa shi yake magana a kansa tana yi wa ko sa abubuwa a kasa da ba a gaya masa su ba wanda inda ya ji su ko ya bincika ya san su to shi ba fatawa sa za ta canza don haka ba za mu iya cewa aurenta ya yi ko bai yi ba tunda ba mu san da mai shi alkalin ya dogara ba haka kawai daga zuwa aka ce ai mijin wace ya yi kaza ya kaza sai ce gina sakiki ina ganin wannan a hankali ko ban wautar alkalin da ba shi aisha yake ba zai yi wannan ba dole akwai abin da ya faru ko dai an yi ta neman shi mijin ya zo ba da basi ya yi ta kakkaucewa shi kuma alkali ya ga ya gamsu da hujjojin da aka bayar ya ce to ya raba auren ko kaga nan aure ya rabu
to ne shi yake tambaya da Allah malam yana cikin karin bayanin ne kan cewa kafin mutuwa aka nuna wa dan adam alamun cewar wato sun sauran kwana 40 kenan kafin ya mutu amma ba kowa bane yake ganewa ne tambaye ne
a ba inda aka ce kafin kwana 40 za a nuna mutum zai mutu babu wani wanda yake ga masan da zai mutu ولا تدري لنفس ماذا تكسب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت شي تموتوا غيبي شي وما زمنتوار تا غيبي ga dan adam rahama ce gare shi jin kai ne gare shi bai san san da zai mutu ba wanda wannan zai ba shi dama ya ta kazar ya ta duk aikin da ya kamata ya ta da ya san zai mutu da ya san ranar da zai mutu to kafin zuwan ranar shekaru ba wata kila sai kaga yayi la'asar da jikinsa ya mutu baya kazar in ya zauna sai tunani amma sai kaga mutum bai fi saura minti 30 ba ko 15 ba ya mutu amma kuma ka same shi da nishadin sa wasu abubuwa duk yayi wanda za su kara amfanin sa a rayuwarsa to haka babu wani inda aka ce wai mutum zai san alama zai na'am wai rashin lafiya a lokacin da ya tsanani mutum zai ji a jikinsa cewa ajalinsa ya kusa amma ba wai tabbaci ne yake da shi ba alama ce irin wannan ta rashin lafiya kuma wannan duk wani wanda ya rashin lafiya kuma rashin lafiya ta kai tsanani akwai rashin lafiyar da watakila ba an jira shi an gaya masa cewa wannan rashin lafiyar ta shi ba ta tashi ba ce ko shi da kansa ya ga yadda abubuwa suke to zai ji alamar ajalinsa ya bazo ma cewa wai kwana 40 za ga masa ko za nuna masa wannan bai babu wani lissi da ya tabbatar da wannan
sai ne tambaya malaki cewa ya halaccin cire zakkan rogo da aka busar da shi domin yace su a yankin suna noma rogo sosai wanda mutum daya kan iya cire sama da buhu 100 har ma zuwa buhu 1000 sai kuma wani malami a yankin sai yake ce musu ai wajibi ne su cire wa wannan rogo zakka da duk wani abu ma da ake nomawa kuma ake busar da shi idan har ya kai nisabin zakka to shine kina mun karin bayani game da wannan domin al'ummar su shekaru dani wannan garin
abin da yake ra'ayin ko magarar jumhurin malamai mafi yawancin malamai banda malaman harafiya shine duk babin kusa kasa ba a fitar musu ba sa ba zakka a cikin su daga ciki akwai irin su rogo irin su dankali irin su tumatiri su tattasai wadannan abubuwan babu zakka a cikin su sune al-khadrawat da ake fada ba a musu zakka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karɓar zakkar su kana mutanen Madina kamar yadda Ubaydullah Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam yake fara cikin kitabul Awwal mutanen Madina ba su san zakkar wannan ba da kuma abu ne da ya gudana a lokacin annabi ana fitar masa da zakka da za su san haka haka ba sa zakka a cikin su sai dai idan ya zanto sun zama kadara kamar yanzu wanda zai busar da shi buhu buhu to za a yi musu zakkar kadarori ne kadarorin kasuwanci kadarar kasuwanci kuma ana zakkarta ne idan shekara ta zagayo kuma kadarar nan ta kai nisabi idan shekara ta zagayo kadarar nan ta kai nisabi sai a fitar mana zakka shi kuma kayan amfanin gona da ƴaƴan itatuwa waɗanda an san ana ba da zakkar su ne lokacin girbin su wato haqqahu yawma hasadihi to amma wanda ya ba girbe ya kai ya shanya ya bushe kaga yawma hasadihi ma ya wuce saboda ka suka bushe kamar busasshen tattasai busasshen barkono busasshen rogo ko garin kwaki ya zama kawai ya zama kadara ce idan mutum yana da ita ko da zuwa ya sto ya ji ta shekara kuma ya aje da niyyar ya sayar ba wai ya aje da niyyar ci ba to sai a lissafa buhuna nan za su kai nawa aka lissafa kudin su a kasuwa to sai a ci to ya bada kaso 1/40 na wannan dukiyar da yake da ita saboda haka za a musu abin nan zakatul urud ne ba zakatul sibar ba ba zuro ba wanda shi ne amma a ce za a musu zakka irin wanda ake yi wa kayan amfanin gona wannan kuskure ne sai a wajen ahnaf su suna ganin duk wani abu da ya fito daga ƙasa kawai za a fitar masa da zakka ko ma meye shi su a gurinsu ba su ware ba su mabunkusa ƙasa ba sun yi hujja da fadar Allah ya yi wanda zai na amuru an fi komin tsayibati ma kasabtu ma min ma a kharajina da kun minan arzu ya ku wannan suka yi imani ku ciyar daga abin da kuka tsoruta wato kuka tara da dukiya da abin da muka fito muku da shi daga ƙasa ta ce to kaga a nan Ubangiji bai tantance tsakanin abin da yake mabunkusa ƙasa kayan amfanin gona da kuma kayan gwariwa duk ya ce wa min ma a kharajina da kun minan arzu haka nan hadisi annabi da yake cewa fi ma saqati sama al-ushur wa fi ma suqiyat abin hadisi al-ushur abinda aka shayar da shi ta hanyar ruwan sama a bada ushuri to dai bisa goma abinda kuma aka shayar da shi ta hanyar rubayi wannan kuma a bada rabin ushuri to suka ce kaga fi ma saqati sama abinda sama ta shayar ba ce kaza banda kaza ba sai wannan umuma suka yi hujja da su bare maganar jumhur ita ce maganar da ta fi ƙarfi dankali da rogo da waye duk wani abin da ba a fitar masa zakka in ya zanto ana kasuwancin sa bayan wani lokaci yana bushewa a kasuwancin sa to za a yi masa zakkar kadara kadara ce ba zakkar kayan amfanin gona ba
sai ke ce malam shi tambaye sai ita ce kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a karanta abin da ya sauka cikin alqur'ani yayin da ake sallah to malam kamar idan aya tana da tsayi ya halatta mutum ya karanta wani sashen aya maimakon dukkanin ta
in ya zanto ma'anar ta za ta rabu wato ba ta ci gaba kamar yanzu aya da ta fi tsayi ita ce aya tuddai ita ce mafi tsayin aya cikin alqur'ani ya yi wani zina mulki za ta dai tumbire ne lajiri musamman faktubu amma muka dauko ta zamu ga kowace gaba a cikin ta hadda take da yar uwarta ta bayar da wata tsaro gaba in ka datse ta to kamar ka dauko magana ne baka karshe baka abinda kuma ba wani abu da zai tilasta maka kai haka alqur'ani da ko ina ka karanta a cikin alqur'ani yayi dan ba zaka dauko ayar da ba zaka kai ta karshe ba dan ka datse ta yarku sai ka dauko ga surori kanana ga ayoyi ga jajjeru ga suna so haka baka da wani uzurin da dole sai ka datse maganar Allah bata cika ba saka ba na ganin ya dace mutum ya dauko aya din ya kutsule ta sai sujjada aya din da zaka yi cewa zaka kutsule ta ita ce wannan ayatin dai sauran ayoyin duba wata aya da zaka dauka alqur'ani ya ce ba ta ba ta yi sai dai in bacewa kai ta kakare maka to ka ga wannan kana da ba kai ruku wannan wani abu ya bujuro ko aya kamantar da kai ko kuma wani abu na tari ko wani abu ya rike ka za ka yi ci gaba da karatu baka yi ruku'u to kaga wannan uzuri ne amma ka kawai saboda kasala ka dauko aya kawai sai ka ce wuri hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum sai ka datse sai ka yi ruku'u wannan ba daidai ba ne
to yake ta shi kuma mallam tambaye sai ta ce akwai inda ya je sallah sai ya ga imamin ya karkata da dumar sa ta kalli wani angle ko kuma wata kusurwa kenan su kuma wani sabas karkace din ba shine ke tambaye mallam shi wannan ya samu ne asali ne
to wani abu ko incident haka da yake faru a ittifaqan ba wai tsarawa kai ba shi ba tashi ta karkace ta ba wata karkace ba amma dai abinda aka sani game da alqibla da dukkan wani wanda ba cikin makka yake ba ba cikin harami yake ba yana wajen makka ko ba yana wajen kasar saudiya duka gaban bodin nan abinda ake nunawa shi abinda ake duba shi ne jiha wato nahiya nahiyar gabas indai wannan da kalla nahiyar gabas ce ko da ya karkace nahiyar gabas ce ne bai karkata zuwa yamma ko kudu ko arewa ya karkata zuwa gabas din ne dai amma dan karkata ba ya karkata gabas maso kudu ko maso arewa to shikenan ya kalla al-qibla nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bayin al-mashriq wal maghrib qibla wanda suke madina suna kallon kudu ne suna sallah suna kallon kudu ne saboda suna arewacin arewacin Makka sai aka suna kallo kudu ne to annabi ya ce tsakanin gabas da yamma al-qibla ce kaga mai kallon kudu zai sa gabas a hannun sa na dama ko abin nan a hannun sa na hagu sai aka annabi ya ce hannun sa na hagu gabas a hannun sa na dama ce ba bainal mashriq wal maghrib qibla sai aka abin da duk yake tsakanin nan al-qibla ce to haka nan kaga wannan mutanen Madina ma kenan bare mutanen Najeriya so wani takurawa mutane a wani dan baudi a wani duk wannan bai taso ba matukar dai wannan bangaren da ya kalla ta nan ne nahiyar da rana take fitowa wato gabas ko da bai kalle ta saiti yadda kake kito ba wannan wani abu ne mai wahalar gaske ba shi yasa za ka ga masu aiki da irin compost din nan da sauran na'urori su sai ta bin masallatai suna cewa ba daidai suke ba wanda duk suna bata wa kansu lokaci shira ba akan irin wannan abuwa take gina hukunci ba bata gina hukunci akan abin da sai wasu ɗan tsirari ko sai wasu masu na'ura ne kawai za su gane tunda sallar da ta wajaba akan kowane musulmi da ya balaga ya mallaki hankalinsa wajibi ne ya sallah to haka ce sai kayan ne mu campus to da ba campus ɗin ba sai a fasa yin sallah ijtihadi ko ijtihadi ya dubi inda yake tabbacin da shi ne alqibla mutanen gari sun ce nan ne alqibla suna da tabbaci ba ka zuwa da wani campus ɗinka ka ce ka gano saitin bangare da shi ne ko saitin tofiya suke kallo haka za ka canza musu alqibla haka wannan adaida tsanani a kan wannan ba ya da ma'ana kwarai da gaske
sai tambaya yake cewa mallam menene hukuncin wanda baya biyan bashin azumi idan ya sha
to yana nan a kansa bashin yana nan a kansa nabi yana cewa dainullahi ahqqu bil wafa bashin Allah shi ya fi cancanta ka biya idan wani yana baka bashi kana jin damuwa da takurwa kana jin kunyarsa shi kuma yana ga damar ya dauki duk wani mataki akan ka dan ka biya shi to bashin Allah shi ya fi cancanta ka ji kunya ka ji nauyi kuma ka sani Allah subhanahu wataala zai yi tambaya karwar ta abin da yake kanka saboda ka ba halitta mutum ya zauna da azumin da ake bin shi ko mace ta zauna ana bin ta bashi ba ta biya ba Allah dai ya ba da dama a sha azumi saboda larura amma ya ce fa iddatu min ayyamin ukhar a biya wasu kwanakin da ba da Allah ya ara mutum kwanaki ya ba shi lafiya ya kamata ya sauke da wanda yake kansa
ina ga chamalan shi tambayi zai ce yana da wani dan uwa ne wanda shi dan uwan nasa shi yake masa komai har zuwa yanzu amma kuma shi yake kula da dukiyar sa ma'ana suna kasuwanci yace ba su tsayyade ne albashin sa ba sai dai ya ce masa ya ci abinci a cikin dukiyar sa sannan kuma idan yana da wata bukata ya sanar da shi zai yi masa yanzu shi kuma yakan ji nauyin tambayar sa komai saboda akwai abubuwan da ba zai iya tambayar ba saboda sun saba da ra'ayin shi yayin nasa to shine yake cewa anan mallan idan ya dauki wani abu kadan daga cikin dukiyar wanda ba zai cutar da ita ba ya biya bukatar sa shin ya ci haram ne koko sai ya biya shi koko dai abin yake
to wanda tabbai tana bukatar ƙara bayani wani akamar lokacin da
yayi lokaci ya kare ta
muka shiga zamu shige abin da bar ta zama
sai mu tashi a kanta a shirin mu na gaba
insha Allah
to ba tsaro anan muka kaka shirin namu na wannan rana sai kuma za ku yi kuma mana da naku sakonnin tambayoyin kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp ta kan lambar 0703-6-0414-55 ko kuma ta adireshin email na fatoyarahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyarahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin Anas Idir Sassan da na kasance tare da ku nake cewa kasance tare da mu a shirin na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.